gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zangwa FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jama tayanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau tara ga watan Fabrairu na shekarar 2022 zamu magana ne akan hada mata gida daya a wannan zamanin.
Ke Zara'u muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jahar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullum, bangaren mu na zamantakewa, a yau zamu yi magana ne akan haduwar mataye a gida daya, wato hada mata ko in ce kishiyoyi. Shin me amfanin sa kuma me illolin sa, kuma menene dalilan da yasa mazan suke hada mata a halin yanzu, duba da yanda matan suke da zafin kishi ko nuna kiyayyar su a fili. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Hawwa'u Yakub, malama Khadija Abdullahi, malam Awwal Modibo da kuma comrade Unuhu Umar, waɗanda za su tattauna akan wannan maudu'i namu. Malamai, barka da zuwa. To zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida. Malama Hawwa'u, idan aka ce hadin mata a cikin gida, an hada kishiyoyi waɗanda suke auren mutum guda, shin kina ganin akwai amfanin yin haka, kuma waɗansu abubuwa ma suke iya janyowa in an hada?
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda, kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi, a shari'ance ma mata ba a hada su gida ɗaya sai da yarda su. A shari'a, a musulunci, ba a hada mata wuri guda sai da amincewar su. Idan ba su amince ba ma ba a hada su. Kenan, tun daga nan ma ake samun waɗansu matsalolin tun daga farkon mahadar.
Wato an tilasta hadawa.
Yaƙina, ita waccan uwar gida tana zaune da ƴaƴanta, tana tunanin to yanzu za a kawo wata ma, in kika duba inda matsalolin za su fara, wata ma kila ɗakin ta da take amfani da shi na yaranta, za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take.
A hada a ma.
A ce wancan ɗakin yaran shi za a ɗan yi expanding wani abu can gefe.
Za a ɗan buɗe a gyara.
A amarya. Kin ga tun kafin amarya ta zo an fara susa mata zuciyarta. Kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki, suna da can, kuma an dawo mata da su. Alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a bar su ringa kwanciya tare, raba wuraren kwanan su ake yi. Saboda haka kinga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli. Tana zuwa, ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwanta ne ta takura su, daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya. Ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta.
Ta baje.
Yawwa, kin gane? To idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yarda tana so, to tana iya bada nata ɗakin ma ɗaya kila ta takura, misali. To amma kila ba a nemi shawarar ta ba, ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara, aka takura mata, kinga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin. Sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan, za a mata, za a kawo mata wace an mata dan kyautatawa, ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan fadar kishi ya an yi waye wasu kiga an mata gini ne kyau an yi waye su da kansu ɗan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata niki saboda haka ki hakuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arzikin
mu ai tunda ya kawo kayan dannan kirji
yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ce wani yunkuri sai kiga ɗan uwa da waye an danne ta ko ma ta za a ce baki da
gaskiya ai ya riga da ni
saboda ba ke ci ba Allah ne ya ce umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙinki ni ne naki na damuwa ita ma ta amarya an kai ta a sake tana jin kanta
ma kamar ba ta da haka
kafin randa mijin zai zo kokwalwar ta tana ƙara mata sacin kan yazo da me zan tarbe shi da kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma me aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai ƙara zaman lafiya akan hadawan sabanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da waye ƴaƴa na ganin au baban mu ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan
reni
da yin wasu abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki
to malama Hawwa'u ta buge ko ina a ta maganan cewa gafi halin da ake shiga idan an hada matan washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bari ya hada iyalin saurayi da
assalamu alaikum jama'a alaikum assalamu wa rahmatullahi farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah ya fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske san zuciya yakan sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din fa
to
zahirin gaske san zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace daya ba mu kai wannan haƙin da Allah ya ce mu kai ba
wato ba a sauke na farko ba an karo wani
wani ma kawai kin fusata shi ne a dan wani karamin lokaci zaki dana cewa ba ni kike wa haka ba zaki gatsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan ta kenan
to wato ba dan sunan haka yi wacce yace haka kawo
zaki gatsiya ni ba ran sake ki ba amma zaki gatsiya
wato zai kawo ne zai cakura
mai to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma ɗan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa ne zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damun su amma shi ta aure yake sai kaga ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan da za a kawo za su kunnan uwar shi su Allah suke azo su shi bai kun irin su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar buduwa
haka ba
kalmar Bahaushe sannan maganar malama na hada su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya ne akwai yanda adalci ya baka a daki a gida daya za ku zauna lafiya akwai kuma yanda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan ango tana waccan ango sai sun duniya sun yi fada to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji
to
domin farko shine ya gina
so kafin mu kawo maganar lalacewa me yake sawa me yake kawo wannan kudayin bar ku hada iyalin ku guri daya
dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kusan nan ce miki da yawa waɗanda za su kamar yanda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewar su a hada su to da wani zai ji furucin ta a gidan rediyo zai dauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gani yana garin su
wato tun da ya ga ya taso ya ga shi al'adan shi
bai dauka
ba bai san akwai hurumin da mace take da
damar ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure kari na biyu kuma kan nemi shawaranta yaya za ku yi rayuwa da waccan matar da zata ba kuma wallahi addini ya ba ya mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya mata aka ba aka kwace aka tura kasa aka binne shi
to wato an koyi
eh zahirin gaske duk wanda yace ni ban ni da kudin da zan yi kama dakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah daura masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in ya cire mudu biyu ba zai tunanin gurin mai zancewa kaga ashe nan gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah ya dora maka karin aure ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zauna tare ba wata ran za ta samu guda biyu ita ma wata mutum da haihuwa ba sai ka ga kana da ƴaƴa 15 kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar mu duniya fitina ne ba irin su ne ƴaƴan da ake cewa manzon Allah zai yi alfahari da ƴaƴan mu a ran da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa
malam comrade Nuhu a iya dalilan da kuke badawa waɗanne ne kake ganin su ne dalilai kwakwara waɗanda maza suke haɗa matansu a gida ɗaya su kishi
alhamdulillah jama'a assalamu alaikum maza suna haɗa mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa wadanda dalilan nan ina iya cewa fa'idan su yafi rashin fa'idu tosi yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kaman kana tafiyar da gida ɗaya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kaman kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka za a dora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya ɗaya za a dora
ba lalle bane
ya danganta da yadda ka tarbiyyantar da su domin misali kana da mata ɗaya da ƴaƴa biyar sai ka je ka auro wata mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da ƴaƴa biyar din nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku wannan kenan sa'annan dangane da maganan tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su wuri daya wasu suna hada mata saboda babu abun raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar yadda muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance
wato ana dai dan killacewa
ana killacewa amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane zaka gan su mu hada falo ne wani ma zaka ga ga daki ne ga dakin wannan wata ma cike da falo ne aka hade ya zamanto dakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganar sasa da sasa zaka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma zaka ga yana da gida a Abuja matar shi na Abuja yana da gida a Kano matar shi na Kano yana da gida a Lagos matar shi na Lagos so duk wanda kika ga takura rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyan ƴaƴa su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shedana ma da wasu maganganun shedana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga baban ku ba kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai wadance ɗan uwan ku kaza ku biye muku kaza ba baya dawowa nan ranan da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai
shiga wato yayan za ta magana
kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne amma a al'adar mu yadda muka taso idan ana gida daya wannan shine zai sa in tuna muku ma wani abu da muka taso muka sani wanda kwanan baya wani yana tambaya na baba haushe bane ya ce min ya ga Hausawa da yawa sai ya ji suna kiran sunan mahaifiyarsu amma shi sai ga wannan ai rashin tarbiya ne sai nace a to bak sani ba a yayin da mutum ya auro mace ya auro ta gidan to wannan ta gidan uwar gidan shi zaka ga ko ana ce mata iya ko ana ce mata yaya a yayin da wannan ta shigo tana ce mata yaya da sauransu so duk ƴaƴan da wannan za ta haifa ita idan danta ba ya kira sunanta za ta ce a ba ni ne mamanka ba ga mamanka ce shi wannan
uwar gidan
ita ce yake ganin maman shi so dan haka sai ya dinga kiran wannan maman nashi da sunanta shi bai ma san cewa maman shi bane akwai ƴaƴa da yawa waɗanda sai da suka girma tukunna suka san cewa wannan ba ita ce ta haife ni ba wanda nake kiran sunanta ma ita ce ta haife ni wanda nake ce mata mama ba ita ne ta haife ni ba duka hada mata a cikin gida ɗaya shike kawo wannan
wani ya faru da ni
dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu domin jin yadda aka kammala.
Ni kaina maganar da wannan malam ya faɗa ta faru da ni dan da har yanzu ma akwai wanda suke ce ma awwal dan Saudi. Ban san ma saurin ba ya ce mahaifiyata ba sai bayan mata bar gidan na koma gidansu da zama.
Au ka bita?
Na bita eh.
Saboda
wallahi saboda
ni da ke a
hade so wani ɗaya daga cikin amfanin tsawon ke.
To a wani dalilin ne ma na gane ce ah ina ba she wannan Umar Abu ita ce uwata. Kuma kin gani kai ɗaya ma na ba nake ce mata. Sai da muka girma ne wanda ce mata amma wallahi dukkan mu sunan ta muke gaya mata. Saboda sunan da wannan abokin zaman na take gaya.
Wato saboda hadewan da aka yi sai ya kawo misali akwai fahimtar juna. So kun ga akwai amfanin hadawan kenan
aka samu tarihi ba.
To amma bari mu koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku daga waje kuke ganin me ke faruwa su suke cikin artabun. Malama Khadija, wa'is abuwa zaki iya tunawa a game da hadin mace fiye da daya a cikin gida wato kishoyi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. So abinda yake kawo matsaloli idan aka hada mata gida daya. A da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwadayin in ga mu biyu a wurin mijina.
To
haka ni kuma ra'ayina yake. Bayan mai gidana ya rasu nayi wani aure sai nake ce mai ya hada ni gida daya da kishiya ta saboda yaran mu su hada kai. Ko inda nayi tafiya zan bar mata yara na. Ita ma in sai tafiya za ta bar mun nata yaran. Saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansu zai haɗu.
Abinda ya kamata ke.
Abinda ya kamata kenan. Saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan tayi tafiya duka yaran baka ma san waye mamanka ba a gidan. Wa'annan suna ɗakin wannan duka a tare ake gabaki daya. Sai bayan da aka haɗa abu nazo naga akasin haka.
Wato wani lokaci aka samu matsala
babba ma saboda ni a yanzu nake ce mai koda yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba ya mata gidanta daban ya min na daban saboda a samu zaman lafiya.
To kaman da wa'ansu irin kalubale da wa'ansu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya.
Eh kalubalen kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri saboda za ka dinga ganin kaman cewa ana fifita ki fiye da ita kuma alhakin ba haka bane. Ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita. Ai komai in ba zai fita za ku tarar nan kofin ku taro shi ayi wasa da komai. Amma tana fita waje kawaye ne za su zuga ta da ƴan uwanta misali ke wawuya ce zaki yadda ka zaka za mijinki ya aure haki zauna kina hira da amaryanki a gida ai bai kamata haka ba. Ita kuma daga nan abinda aka gaya mata nan sai ta dawo cikin gidan
ta aikata shi
ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri. To kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abubuwan sai dai Allah ya kawo mana sauki.
Malama Hawwa'u, a matsayin ki da mace, ko bai faru da ke ba ya faru da wa'ansu da kike ji? Kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata mata biyu mata uku ko hudu za ki ga kowa dai akwai yanda ake yi a zauna kusan kaman kullum cikin yaki ake ko na kwakwalwa ko na baki. Kawai wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wacce take na dan dai ka a zauna lafiya. Wa'ansu irin kalubale kike ganin akan fuskanta? Kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin shi yasa in dai har aka hada ake samun matsala maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din?
Eh to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa hadawan yakan sa zumunci. Tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban wanda zaki iske yanzu akwai ilimin. Muna da ilimin sosai mun fahimce shi mun karance shi mun menene amma aikin ne babu yaya ne babu matsalolin a wurin mu suke. Su kuma zaki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa. Ita ma uwar gida ta dauki wannan amarya kaman yatta a ce amana. Ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya hada ta suke yi da ƴaƴansu a tura su makaranta.
Tana karama
ce saboda ta dauke ta karama ce kaman ƴaƴanta. To yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali su. Ko yanzu da a ce an yi da yaddar su kuma za su dauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata. Ai hadawan yafi rashin hadawan. Domin tunda amincewar su ce shari'a take so sai ku amince dan alkhairin abin. Domin me kaman yadda wannan ta kawo misali cewa idan bata nan za ta bar ma ƴar uwarta ƴaƴanta. Kin ga za su amfana. In kin yi tafiya baki da fargaba kin bar su da ƴan uwansu kuma za su taso su shaku su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe, domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya, ana shakuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya.
To amma a haka halin
yanzu, to amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunanmu da shi, ran ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba,
mu muka sake halaye.
Yawa, ba wata abu da yake samu wannan. An ce ma yugayru ma bi qaumin hatta yugayru ma bi anfusihim, ko ba abin da yake canzawa ga al'umma, ga mutane, har sai sun canza da kawunansu. To wannan canjawan da muka yi, muka bar Allah, muka ki junanmu, muka ki kawunanmu, to shine yasa hadawan ya zama wata fitina, ya zama musiba. Sai kiga an hada ƴan uwa da ƴan uwa ne, makon ya zama sanadin da za su samu dankon zumunci da fahimta juna, sai ya zama sanadin da zai ƙara lalata zumunci da wani fahimta a tsakanin su.
An ce wani lokaci ku mata da wani lokaci ɗaya daga ciki zata ce ita sai ta sai an hada saboda ta ga shi mallan ya'un yana dan ila zagaya yana kai.
Eh to aiki
sai daga jikin gidan ita bai kawo mata ba.
Aiki san malama mu mata, Allah ya sani, kowa ya san mu da kishi.
To malamai gabaki daya da muka duba maganan nan, suke ga kila akwai fa hannun namiji tumutum a rashin zaman lafiya idan an hada mata a gida daya, dan da kike kai ga wata ta zuba ruwan zafi, cutarwa da iri-iri, ba kwa ganin hannunku ne ku maza ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajenku ba? Wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida, wofa ku ba kwa samun lele, kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifar, saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta fada.
To alhamdulillah, da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi, kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali. Amma idan baki manta ba, sabanin yadda malama Hawwa'u Yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tunfil azal haka suke, sai dai idan baka auro wata ba, ai tarihi bai manta ba, ko kuma manta ne da abin da ya faru tsakanin matan Annabi Ibrahim alayhis salam, wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta kungurmin daji ya juya ya tafi basu. Ba mata bane ba zamanin da, ai ba ma kakanni da kakanni ba, annabawa da annabawa ma can baya aka yi, halinsu ne yana cikin zuciyarsu, masu son kansu ne, dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji, mace bata challengin kowanne, bata adawa da kowanne, sai cewa da aka yi an bashi daman yayi mace fiye da daya, ita kuma ba a bata wannan daman ba, kamar da dazu malam ke cewa yana daga cikin kishi mata. So wannan ma kishi ne, don haka babu wani abin da za ka yi da zai zamanto ya daidaita a gabansu. Sai dai kamar yadda na faɗi, haɗa mata yana da fa'ida, yana da rashin fa'ida, kamar yadda tun fil azal mata biyun ma suna da fa'ida, koko akasin haka, amma ba akasin za ka duba ba, wanda ya fi rinjaye a gabanka shi ne za ka duba. Domin mata ɗayan ma ya aka kare, wani za ka gan shi mata ɗaya gare shi yana tafi akan titi yana surutu saboda tsiyarta, wani kuma za ka gan shi huɗu gare shi lafiya nau. Don haka shawara ta ga mata shi ne, in ma suna haɗe in ma ba sa haɗe, su san dai wani abu ɗaya, shi fa namiji talauci baya hana shi ƙara aure, kirkin mace bai hana shi ƙara aure, zai ce ma kai tunda ma naji daɗin aure ma barin ƙara, rashin kirkin mace bai hana shi ƙara aure, sai ya ce mata ma ta bakin malam barki gaskiya, sai ya kawo mata tsiyar, idan ko ta yi alheri ne sai ce daɗaɗa wannan, to da nufin fa zai kawo mata alheri ne dan ya ƙara jin daɗi. Don haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan, dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne, sai ka hauna ka dan ka hango na wani, da zarar an samu matsala za a koma a ce kuma ai namijin ne, bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya.
Mala awal, baka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan?
A gaskiya bisa billahi, wannan halin da muke ciki, rabawan zai fi zama alheri fiye da hadawan. Amma fa kada masu sha'awar ƙara aure su ɗauka ina musu hasada. Ne shawara nake badawa
don
samun zaman lafiya, saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata, amma na ba wa ƴan uwana maza ne, saboda makamin a hannun su yake. Wallahi rashin adalci mu shi ya jawo mata suka zame a kan kudi daga wasu, ba laifi ba ne ka ƙara aure daga ɗaya zuwa biyu har huɗu kamar yadda shirin ta ce maka, amma fa in har ka kuskure igiyar adalci ta tsinki a hannunka, to ko ka mori ku zuciya tsufa shi ta ga bayanka.
kaman yaya?
Domin abin da yasa akwai lokacin da gidan zai fi karfinka. Akwai lokacin da gidan zai fi karfinka. A lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana zaka iya gaggaya mata magana kanka sake ta. Sai ta dunkule abin sai ta hada ka gaba da abin da ka haifa.
Kai kuma lokacin kayi taushi.
Lokacin kuma kayi taushi yaran sun taso sun mai da kai abokin gaban su. In ma ba su gudu sun bar ka a gidan ba to karshenta sai kaya kamar ba yayanka bane.
Wato kaman ba za ka more su ba.
Saboda hadin da aka yi. Wannan kuma ya shafi halinka ne na baya.
Lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar.
Ga kiran farko nan daga jihar Kaduna da wa muke magana?
Alhaji Musa Garo mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To barka da shigowa zuwa namu Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah dangane da wannan batu da ake tattaunawa babu shakka gaskiya akwai abin dubawa a ciki. Kuma abin da nake dubawa su mutane fa ya kamata fa su gane cewa ita maganar ƙarin aure a rayuwa wani abun ba wai yakan zama wa mutum wai wajibi bane. Akwai mutumin da ya kamata a ce mai hakuri da ma da magana auren ma gaba daya, saboda shi kanshi nauyin mata ɗayan ma ba zai iya daukar nauyin yanda ya kamata ya biya wa kanshi bukatu ba. Sai ya tsaya yana ta wani bata lokaci, sai ya zo yana ta irin wayannan abubuwan da ba su dace ba. Kuma abin da nake dole zai shiga ne wani da yawa za ki ga cewa suna yin amfani da kaman hadisi da yake cewa wai idan ga talauci ya dame ka aka ƙara aure, wannan ba shi bane. Duk kan malamai ba mutumin zai gaya maka wannan kawai mutane ne suke wannan bayani akan wannan. Amma ni abin da nake dubawa ya kamata al'umma su tsaya su fahimta ko kana da mace ɗaya ko kana da mace biyu ya kamata idan ka ga zaman lafiya zai bi maka ka raba shi idan da hali.
To Alhaji Musa mun gode kwarai da wannan ra'ayin naka. Har yanzu dai a jihar Kaduna a gurguje ga wani kira nan na shigowa.
Aji assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To duka ciyama tun ba ya cinye lokacin bari ya gurguje. Sunana Murtala ina kidan ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala muna jin ka a gurguje.
To Hajiya abinda zan ce kawai shine ai raba gida wadata ne nake ga yake sa a raba gida. Kuma mutum yana da wadata raba wa matan gida tunda matan mu ne yanzu zaki ga hada su gida yan boko ne wayayyu. Sun je sai kika sun dinga yakin duniya da uku kenan a gidan nan har sai an raba gidan. To gara tun farko kowace tunda da wadata a raba mata gida a zauna lafiya a dinga ziyarar juna daga nesa ya shi ra'ayina kenan a tashi lafiya.
To Alhaji Murtala mun gode kwarai da gaske. Masu saurare da wayan Alhaji Murtala muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau, kuma a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a a kasance lafiya.